Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 28 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com a internet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa a Niamey babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya bin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Gwanni masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara,
Maryam Bashir Bugaji
tare da Halima Jumrau.
Damawa da matasa a harkokin mulkin ƙasa ya zama dole saboda babu yadda za a yi ƙasa ta bunƙasa ta haɓaka idan ba a barin matasa suna gwada hikimomi da basirar su. Suna taka rawa kuma suna bada gudunmawa su ga kasar su ta ci gaba. Saboda haka yau shirin naku shirin yau da gobe shirin matasa yana jihar Kebbi, inda gwamnan jihar ya nada matashiya Hindatu Umar mai zabo a matsayin mukamin shugabar karamar hukumar Arugungu. Za ku ji tattaunawar mu da ita a cikin wannan shiri.
Allah ya bani ikon gama wanga mulki lafiya kuma ya sa in yi nasara a gare shi, saboda ko gobe za a iya ɗaura wani matashi ko matashiya izina.
Sai dai naɗa Hindatu Umar mai zabo a mukamin shugabar karamar hukumar Arugungu ya jawo cece kuce da ta da jijiyoyin wuya. Akan wannan muka gayyato masanin kimiyyar siyasa Jalal Falal da kuma masanin ilimin addinin Islama Usman Ibrahim Musa. Ita ma Aisha Augi, mataimakiyar gwamnan jihar Kebbi a fannin kafofin yada labarai na zamani, ta furta albarkacin bakinta za ku ji. Labarin ɗan iya ma akan batun ne na naɗa Hindatu Umar da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu.
Suman zai iya cewa Twitter ya kika ce ne?
Twitter.
Mu Twitter za mu ce.
Mu ce karki biye, ta mu tauna harshe.
Twitter.
To,
a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa ana ta kukan cewa ba a bama matasa maza da mata dama a harkokin mulkin ƙasa. Gashi an bama matashiya shugabancin ƙaramar hukumar Arugungu a jihar Kebbi, amma kuma cece ku ce ya biyo baya. Ko me ra'ayinku akan wannan? Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Sakon farko daga Ishaku Mamman yace, ai mutane son kai yafi musu yawa, amma menene abin tada jijiyar wuya a cikin hukuncin Allah? Mutuna fa mulkin da rashin sa duk na Allah ne, kuma shi ya bata, to me kuma laifin haka? Kawai su mata addu'a ta yi adalci don ta tsira da mutuncinta, kuma idan bata da aure to lallai babbar dama ta same ta na yin aure. Allah shi kyauta, amin.
Sai kuma sakon Al-Amin Muhammad Al-Amin yace, ai dama ba zai taba yiwa ka burge mutane ba, musamman ma 'yan Najeriya. Tunda idan kuka duba abubuwan da suka faru a baya, ana ta kashe mutane, muna ta korafi a kai. Yanzu kuma Allah ya kawo mana sauƙin abin, sai ya jarabce mu da tsadar abinci. Sai ya kasance wasu ma har cewa suke yi gara kashe mutane akan tsadar abinci. Shi ɗan Najeriya ba za ka taɓa burge shi ne ba kawai. Shi yasa Buhari yake burge ni da yake yin shiru ya rabu da su, su yi ta surutunsu. Domin idan ya bi nasu ma haukatar da shi za su yi.
Sai Mahmud Salihu ƙaura na moda ya ce, yau da gobe, haƙiƙa wannan magana taku haka take. Inda matsalar take a nan ita ce, dama mu matasa muke da wannan korafi na ƙarancin damawa da mu wajen tafiyar da harkokin mulki a Najeriya. Galibi duk wanda za ku ga yana adawa da baiwa wannan matashiya shugabancin ƙaramar hukuma, to ba matashi ba ne. Ko kuma matashi ne amma wanda baya kishin 'yan uwansa matasa.
Obadiah David ya ce, ƙanwata matashiya ce, kuma ita ce mataimakiyar shugabar ƙaramar hukumar ƙaura a jihar Kaduna. Alhamdulillahi, tana iya ƙoƙarinta. Alhaji ɗan masanin Kano yana shekaru 20 ya zama minista. Yakubu Gawan yana shekaru 32 ya zama shugaba. Wannan abu ne mai kyau.
Mustafa Ibrahim Musa yace to mutum kuma ai baka iya mashi daidai duk yanda za a yi sai an korafi a lokacin da Buhari yake rabon makame ake ta cewa tsofaffi yake so kuma da ya ba Hadiza Bala Usman shugabar hukumar jiragen ruwa suka tace ta yi karanta to mutum sai Allah
Abdul Shafi'u yace yau da gobe a cire zancen siyasa mace ne a musulunci ba ta da damar jagorantar maza da mata kuma ana ta maganar ana bawa matasa mukami nawa aka bayar dududu har yanzu tsofi ne a jagorancin tun ina karami ake ce mana leaders of tomorrow ina ga tomorrow din ce ba za ta zo ba I think
Abba Sa'ad Mahuta yace yau da gobe ban ga abin cece ku ce ba akan wannan mukamin da aka bayar wannan matashiyar dan haka ne ni ma da kaina zan nemi shugabancin karamar hukuma ta dan an fara tafiya da matasa masu kananan shekaru hakan kuma ba karamin ci gaba ne ga demokradiyyar kasar mu
sai kuma Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe shin ita ba yar kasa ce ba sau nawa mace tafi namiji iya mulki mun gani a Liberia Germany da ma London inda Theresa May ta zama prime minister su ba mata bane sannan sun kawo ci gaba a kasashen su
sai Umar Alasan Kamari yace yau da gobe a gaskiya ni dai a ra'ayina baiwa wata matashiya mulkin karamar hukumar Argungu tabbas wannan wani babban kuskure ne na baiwa matashiya mace mulki da ce matashi namiji ne da watakila da sauki amma matashiya mace yar shekaru 25 wadda take har yau bata gama mallakar hankalin kanta ba balle ta gudanar da mulki
Bella M Usman yace ni a nawa ganin wannan cece ku ce rashin sanin demokradiya ne ai wasu mata sun fi maza kulawa da talakawan su
Sai Prince Ahmed Muhammad El Chiroma yace wallahi mutane mun yi karatu amma har yanzu wasu mu sai a hankali ya ma za a yi akwai maza a gari akwai matasa akwai manyan mutane wanda sun yi karatu a dauki mulki a bawa mace kuma har a yi magana akai wasu marasa fahimta ku ce wai hasada ake yi mata mun yi karatun addini fa ku duba alqur'ani haramun ne mace ta mulki maza matukar akwai maza inda za a ba wa mace mulki da zamanin annabawa da an ba wa nana Khadija ko nana Fatima annabta wanda Allah da kansa ya musu alƙawarin aljanna duk da haka Allah bai ba su mukami ba sai matan duniya wanda suke da rauni mace ita ce ta fara karban addinin musulunci duk da haka Allah bai ba ta annabta ba dan haka wannan babban kuskure ne wallahi ba wani zaccen hassada
Salisu Ul Abdulrahman Daura yace wannan cece ku ce da wasu mutane ke yi akan an baiwa wata matashiya mulkin karamar hukuma a jihar Kebbi ba komai bane illa ganin sa ido da hasada kuma da za su tuna a jihar mu ta Katsina an taba yin zabe aka zabi Hajiya Yahana Tumani a matsayin shugabar karamar hukumar Mani a shekara ta 2003 da 2007
sai kuma Muhammad S Ishaq yace ra'ayina shine ina goyen baya da yi mata kantomar riko ta karamar hukumar Argungu da ke Kebbi state ya kamata mutane su gane cewa Allah ne ya zabo honorable Hindatu daga cikin dubban mutanen karamar hukumar Argungu kuma ba zabe ta fito ba nada ta akai saboda haka jama'ar karamar hukumar Argungu ku yi mu baya'a ku bi matashiya honorable Hindatu zaben Allah ce Allah ya taya ta riko
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @Aisha_Yarima1 tace @VOA Hausa yau da gobe gaskiya mun ji dadi matuka yadda aka baiwa mace ta farko shugaban karamar hukuma a Argungu mun yaba sosai Allah ya sa a dama da mu
Sai daga karshe @Usman Salmani yace @VOA Hausa a bar kallabi tsakanin rawuna lokaci yayi
Tarka shi Maryam kin ji ko ra'ayoyi daban-daban amsoshi daban-daban
haka ne
Mare tunda muna tare da mallam Ibrahim ko mallam Ibrahim Usman ko mallam Usman Ibrahim za mu ji bayani Masu saurare yanzu ga Isa Lawal na Ikara da labarin anya akan wannan batu dai na honorable Hindatu Umar
Da tarin tilin tambayoyi yau dan iya ya tare ni yace na Ikara wai shin mai yasa mutane ba sa zurfafa tunani kawai da zaran an samu wani sabon abu sai su dinga gunaguni jibi dai yadda na din wata ƴar shekaru 25 a jihar Kebbi a matsayin kantoma ya hana wasu su kuni wasu na fadin wai saboda mace ce kuma yarinya na din samsam ma ba shi da amfani wasu kuma suka ce ta yaya mulkin kananan hukumomi za a saka ƴar sakandare cikin shugabanni shine fa nake ta mamakin shin wai yaushe ne zamu fara rayuwa a ƙasar nan irin ta daidai da wannan karni a ce wai har yanzu muna kyamar mata da matasa su samu mukami a wannan zamani duk kuwa da yadda tuni duniya ta ittifaki suna da tsabar tsantseni koko dai so kawai ake a tsame mata da matasa a dukkanin mukamai na kowane fanni nace dan iya kasan dai ni ma kan ba zan iya baka amsar waɗannan tambayoyi ba duk da yake dai na san shi gwamnatin jihar Kabin da ya nada ita Hindatu Umar a matsayin kantoman ba zai yi haka da ka ba kuma tunda maganar yakin neman zaben shugabanni da fafutukar jawo ra'ayi kullun su ma mata na kan gaba mai zai hana idan an zo rabon mukamai su ma a dinga ba su don a jaraba alabashi su ma dai idan an gwada a ga tasu irin tsaraba tunda dai dama nan a arewacin Najeriya matan ko sun fito suka taka takara ba a zaba ko da yake dai dama ai mazan da suka saba kwanta kwantan kwarfe kudin mu akan madafin iko ba za su so wannan nadi ba don haka ne suka fara kalaman da ka iya shuka gaba har da surutun wai ita hannatin da aka baiwa kantoma a jihar Kabin ma bata yi boko ba alhalin ko ai tun ba yau ba aka dinga gwada maza masu tarin boko da shekaru amma suka dinga tafka zamba dan iya ce to ai shi yasa ni nake ganin akwai nau'in wauta a ce da zaran an ware wani mukami da za a baiwa mata sai kawai mutane su yi ta cece kuce da cacar baki kamar waɗanda aka cuta alhalin ko matan ne fa iyayen mu koko dai mun manta sune masu kan gina ginshikin tarbiyar mu kuma su kai mu makaranta kuma ma ai naji masu iya magana na fadin rigar zamani kawai a sa ta a huta saboda haka lokaci yayi su ma mata da matasan arewa nan a bar su su daga tuta watakila mata hannun su ne Allah zai ba mu mafita musamman dai ganin a fagen tausayi da tsantseni sun baiwa saurarata saboda haka ma mai yiwa karkashin mulkin su ne za su share dukkanin wata kazanta nace to dan iya Allah ya sa mutanen mu dai su gane yanzu wani sabon zamani ne da ya sha bamban da na dauri saboda haka idan an zo rabon mukamai a hada da mata da samari don su mata an yi amanna suna da tsabar hakuri shi yasa suke saukakawa kowa a dukkan lamari su kuma matasan nan mun san a dukkanin kasashen duniya sune abin alfahari kuma duk abin da za a yi su ake tasawa gaba don suke da kuzari don haka dai da zaran muka ga an baiwa mata da matasa mukami kawai mu ba su uzuri saboda sai da gwaji ne fa akan gano mutun nagari shine ma yasa su kasashen da suka ci gaba akan baiwa kowa sarari saboda su tuni suka yadda cewa maganar shugabanni nagari fa Allah ne kadai masanin sirri
naga duk kuna rawa
dan ne yake fara
yi marigayi kenan Adams Junior yana cewa respect Allah fam mu girmama mata
haka ne
to sai ina
to Aisha Augi mataimakiyar gwamnatin jihar Kebbi a kafannin kafofin sadarwa na zamani ta furta albarkacin bakinta akan cece kucin da ake yi kan nada Hindatu Umar a matsayin shugabar karamar hukumar Argungu Ta fara ne da bayani akan haduwar su da mai martaba sarkin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mira.
Zuwan ta na farko da ta hawo kujeran ba da ni aka ji ba amma zuwa na biyu tare muka ji. Yayi magana kuma yayi magana sosai cewa mutane su bari a ci gaba da irin wannan harkoki. Ya ce shugabanci daga Allah ne. Saboda haka in an kawo maka leader ku yi supporting din shi. Insha Allah muna goyen bayan ta. Dan mun tabbatar cewa mata za su iya matasa za su iya in dai har an ba su lokaci da za su muna kiran sauran gwamnati da sauran mutane su yadda a ci gaba da irin wayannan abubuwa it's unprecedented and muna ganin yafi in aka bari mutane matasa da mata dan muna da yawa mata na da yawa ƴaƴan su na da yawa saboda haka in an bari irin wayannan abubuwa suka zo kowa ya samu yana shiga harkokin Najeriya za ta fice
Aisha Augi kenan mataimakiyar gwamnatin jihar Kebbi a wannan kauhin sadarwa na zamani. To ita ma Honorable Hindatu Umar shugabar karamar hukumar Argungu ta amsa wasu tambayoyin da nayi mata. Na fara ne da tambayar ta game da ziyarar da ta kai masarkin Argungu mai martaba Alhaji Sama'ila Muhammad Mera.
Alhamdulillahi Allah abin godiya. Nagode mu Allah kuma nagode wa sarkin garin. Gaskiya sarki ya tarbe mu sosai kuma yayi farin ciki da wannan mulki. Kuma yayi kira ga jama'ar garin shi da cewa mulki na Allah ne. Da kuma su bani goyon baya saboda in samu in yi musayi.
Honorable Hindata, haka kuma mun samu labarin cewa akwai masu adawa sosai da wannan nadi da aka yi miki a matsayin kantomar karamar hukumar Argungu. Me zaki ce da irin waɗannan mutane masu adawa da wannan abu?
Alhamdulillah Allah abin godewa. Allah shi yake ba da mulki ga duk inda yake so kuma yake ba wanda yake so. Ba ni na ba kai na ba Allah ya bani. Kuma ni ban da abuka adawa. Saboda ni shugaba ce kowa masoyi na ne. Kuma ina roƙon su masu tunbutu da su yi haƙuri su ba ni lokaci kuma kama mini addu'a Allah ya ba ni ikon jagorantar su in musu adalci.
Wata irin rawa kike ganin zaki iya takawa wajen kawo ci gaba a yankin Argungu da ma jihar Kebbi baki ɗaya?
Insha Allah zan yi iya kokari na zan ga na taimaka ma karamar hukumar Argungu da kuma jihar Kebbi ga baki ɗaya ta fannin ilimi, lafiya da kuma matasa da harkar aikin gona.
To daga ƙarshe kina da wani kira ko sako na musamman zuwa ga ƴan uwanki matasa maza da mata?
Ina ga kira gare ku matasa ƴan uwana mata maza da ku taya na addu'a. Allah ya bani ikon gama wanga mulki lafiya kuma ya sa in yi nasara a gare shi. Saboda ko hoje za a iya ɗaura wani matashi ko matashiya izina.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane don an duniya da gobe ki ama mu tabbata
To Honorable Hindatu Umar kenan sabuwar shugabar hukumar Argungu wadda muka tattauna da ita kuma yanzu
kuma kin san kamar yanda matashiyar take magana shi ilimi ma da ake magana akai naji dan matashiyar da kike da wannan wakar ilimi akwai ba sai na aji ba akwai ilimi na hikima
sosai
ga ai ilimi da hikima na iya magana baki ji anan ba baki ji na tsuwa ba magana
sosai sosai kam inda da magana daga magana yawa sosai sosai balle da tace ita ba ta da abokan adawa ba ta da abokan gaba ita shugabaci wannan magana ce babba yawa to ma saurare kamar da muka shaida muku a bude wannan shiri muna tare da Jalal Falal ko na hadu sunan nan da
shi Sa Jalal Falal
to Sa Jalal Falal masanin kimiyyar siyasa da kuma masanin ilimin addinin Islama Malam Usman Ibrahim Musa assalamu alaikum malam. Hello.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. To Sa Jalal Falal kana jin mu?
Eh ina jin ku kwarai da gaske.
Yawa to kai ma assalamu alaikum.
To wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Yawa to bari mu fara da kai Sa Jalal Falal. Na san wataƙila kana biye da wannan cece kuce da ake yi a karamar hukumar Argungu game da nada Hindatu Umar a matsayin shugabar karamar hukumar. Me za ka ce a ganinka me ya jawo wannan cece kuce ne?
To a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai zan fara yi ma ita malama Hindatu Umar murnan samun wannan matsayi da Allah ya bata. Kuma kai tsaye dangane da tambayar da kika yi abubuwan da suka kawo waɗannan cece kuce musamman yanda su al'umman karamar hukumar Argungun suke alakanta wato cece kucen su batutuwa ne da suka hada da maganan cewa ita wannan malama Hindatu Umar tana da kana wato kananan shekaru shekarunta 25 sannan kuma matakin ta na karatun zamani kawai makarantan gaba da primary ta gama wato secondary sannan kuma na uku suna alakanta wato mukamin nan da aka bata abin da yasa suke su kan shi saboda ita mace ce to idan muka tsaya muka yi la'akari da waɗannan korafe-korafe da yake fitowa daga wato karamar hukumar Argungun musamman zamu fahimci cewa idan mutum ya tsaya yayi nazari zai fahimci cewa ba abubuwa bane ko kuma batutuwa da za su kawo korafi domin idan muka ce ita malama Hindatu Umar ta kammala makarantar secondary ne kawai aka dauki wannan babban mukami aka bata sai mu tsaya mu sani cewa wato shi kundin tsarin mulki na Najeriya ya bada yanci ga dukkanin wanda ya mallaki wato mafi karancin karatu na makarantar secondary wanda yake da shaidan kammala karatun secondary da ya nemi kowace irin kujera ne a siyasance ba ma wai kawai kujerun karamar hukuma ba ko shugaban kasar Najeriya mutum din yana da takaddan kammala karatun secondary zai iya nemi wannan kujeran to kin ga waɗanda suka dauki korafe-korafen su da ya shafi maganan kammala wato karatun secondary kin ga anan wato basi daidai ba kenan basi canka ba sannan kuma batu da ake cewa ita mace ce duk da yake akwai waɗanda suke kawo hujjoji na addini da makamantansu to tabbas ya kamata mu yi la'akari da irin tsarin da muke kai a nan Najeriya ne a Najeriya dokokin da muke amfani da su ba dokoki bane wanda za a ce sun shafi addini gaba gadi ko kadan a'a dokoki ne wanda kundin tsarin mulki ya tanada kundin tsarin mulki shi ne ya kirkiri karamar hukuma shi ya kirkiri jahohi shi ya kirkiri ita kanta gwamnatin tarayya kuma a tsarin da ake tafiya dole ne a yi amfani da hukunce-hukunce da dokoki da tsare-tsare da suka tattaru a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya kuma kundin tsarin mulkin Najeriya bai hana mata neman wani mukami na siyasa ko kuma a nada su wani mukami na siyasa ba to wannan zai nuna mana cewa jinsin ita malama Hindatu Umar ba wai abin da zai hana ta samun wani mukami bane a siyasance a nan jamhuriyar Najeriya sannan kuma har ila yau idan muka dauki waɗanda suke korafi dangane da shekarun ita malama Hindatu Umar a zan so al'umman Najeriya musamman waɗanda suka fito daga wato jihar Kebbi da kuma karamar hukumar Argungun su sani cewa wato shekaru na matasa zamu iya la'akari da shi ko kuma zamu iya dauka da irin rawan da suka taka tun da lokacin dawowar mulkin demokradiya a Najeriya matasa sun ba da gagarumar gudunmuwa wajen tabbatar da dorewar demokradiya a Najeriya amma a duk lokacin da aka zo kada ƙura'a zamu ga cewa su ne suke yin kandikan karfi wajen ruhu ga ƴan siyasar mu amma kashi ba su samun dama domin tsarewa kan madafin iko inda za su jagoranci al'umma to idan muka tsaya muka yi la'akari zamu ga cewa ba wani abu ne yake kawo wannan ba sai saboda irin tsadan siyasar Najeriya matasa ba su da dukiya ko kuma kudaden da ake kashewa wajen fafutukan yakin neman zabe campaign da dai sauransu to ta irin waɗannan damammaki ne kawai za a iya samun matasa domin su zo su rike madafin iko
yawa
mun san irin gogoriyo da ake yi wajen yakin neman zabe inda ake kashe makudan kudade wanda matashi wanda yake tsaye da kafan shi dai ba tare da wani ya zo ya tallafa mishi da kudaden da zai kashe ba zai yi wuya a Najeriya ya samu wani wato madafin iko wanda ya shafi harka ta siyasa
yawa Jalal Falal yawa tunda muna tare da masanin addinin Islama Malam Usman Ibrahim Musa kuma kai maganar hujjojin addini da wasu ke amfani da shi Alaga hota malam me zaka ce game da wannan cece kuce da ake mutane da yawa kamar yadda Jalal Falal yace akwai masu kafa hujja da cewa addini bai yadda mace tayi shugabanci ba
Na'am bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan lisani yafqahu qawli wa ba'd
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Wa alaikum assalam.
Na farko ina muku godiya kwarai da kawo wannan darasi mai fa'ida wanda yana da kyau dama ana tattauna irin waɗannan mas'aloli don a wayarwa da mutane kai. Alhamdulillah dan uwa na ji shi yayi bayanai kwarai wanda har ya shiga gonan mu ta almajirai. Wannan al'amari za mu hange shi ta mahanga guda biyu ne. Na farko za mu haugo shi ta harare na haugowa irin halin da muke ciki da kuma yanayin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Kamar yayi magana akan ana kan constitution ne ba ana kan tsarin alqur'ani da hadisi bane. To da haka za mu hangi wannan mahangar ta bangare na farko. Sannan za mu dawo mu hangi mahanga ta addinin musulunci duka in akwai lokaci a takaice. Na farko dai dama shi musulunci abinda ya nuna cewa ita mace ba ta shugabanci amma tana wakilci. Idan muka dubu wannan baiwar Allah da kuke magana Hajiya Hindatu ina zaton wakilci aka bata a karamar hukuma. Don haka ba an bata za ma'ana shugabanci bane a tsari na daula ta Islama ba. A baya ma an yi wata ai shugaba ina zato a jihar Katsina ana ce mata Hajiya Yahamani. Ita wannan zabanta aka yi ma a demokuraɗiyya. To don haka ita wannan zabe ne wannan ko wakilci ma aka bata. To don haka musulunci shi ya yarda da wakilcin mutum. Mace ta wakilci bisa ga wani abu wanda yake na shugabantar jama'a ne. Wala Allah ta ba da gudunmawa an ga kuma basirarta da kokarinta wurin za ta iya tafiyar da waɗannan al'amura. To shari'a tana iya ba ta dama ta shugabanci wani ɗan ɓangare na shugabanci wanda yake a ɓangare na musulunci. Amma dama idan muka hange shi ta mahanga ta constitution da muke a kansa tsari irin wanda muke a kansa wanda ba Qur'ani da hadisi bane yayi magana a kai shi tunda kasar ba wani zai zo ce wannan kasa ta musulmi bace ko ku wannan kasa ta kristoci bace a hada muta kuma haka tsarin yake. To haka musulunci shi kullun yana duba abin da zai zama maslaha zuwa ga ko aminan ga abin da zai daidaita al'umma akan shi ne. Misalan yanzu ita wannan baiwar Allah gwamna ne ya dauki wakilcin al'umma wannan local government aka bata. Kuma wala Allah shi ya zauna da ita yayi aiki da ita ya ga kwarewarta da basirarta don ya faranta wa matasa da take tare da su. Dan haka ya dauki wannan matsayi ya bata kuma ya tabbatar za ta iya. Masha Allah addinin musulunci ya yarda da wakilci ba za a ce gwamna yayi kuskure a nan ba. Muddin in dai ya ga za ka iya rike wannan matsayi.
Sosai yau Allah gafarta malam da ma sa Jalal Falal zan ce ko wani abin da ke bani mamaki zamu ga kamar akwai ya sunan shi Bankole ko lokacin da matashi ne lokacin bai da mamata kuma akwai bayanan da muka samu cewa yanzu haka akwai wani wanda ke rike da sarauta a Najeriya wanda ba shi da mata amma ba wanda zai hito yayi magana yawa wannan wani irin yawa
na'am shi musulunci dama ai ya nuna shugabanci wato ga wanda ya zama yana da kwarewa a kansa kuma yana da hikima tafiyar da al'umma. Sau da yawa ai kun yi wasu shirye-shirye na magidanta da makamantansu za ka ga mai gida amma bai iya tafiyar da gidansa ba sai ka ga wani wanda ba mai gida ba ne ya iya tafiyar da waɗansu al'umma. To da haka za ka ga irin wannan tsari ashe kenan ya nuna ana ɗauko mutumin da yake da basira da hikima wanda zai tafiyar da al'amura yadda al'umma za su ji daɗi ne. Ba wani lokaci ba taro ilimi ake dubawa ba.
Na ji daɗi ka ce kai ma yau da gobe ya taho da kai
kenan. Yawa lokaci ya fara ɗaga mana hannu yawa a cikin 'yan daƙiƙoƙi Alagafata Malam wani kira za ka yi wa masu sauraron ka yanzu haka a jihar Kebbi da ma ƙaramar hukumar Argungu.
Kalma ɗaya biyu.
Na'am. Kalaman da zan yi musu shine da su yi haƙuri da wakilcin da aka ba ita wannan baiwar Allah sai su jaraba ta su ga tafiyar da tsarinta da al'amuranta. Yadda kuma za su ga cewa lallai shin gwamna ya yi mana zaɓe mai kyau koko bai mana zabe mai kyau ba kuma su bita da addu'a kar su manta tsarin nan da muke akai ba qur'ani da hadisi aka zafi gwamnatin nan ba fa yawa su tuna da wannan kwarai da gaske sannan su bita da addu'a Allah ya kawo musu mafita
yawa mun gode yawa to sa Jalal Falal me zaka ce menene kiranka da sakonka zuwa ga masu jinka a jahar Kebbi da ma Argungu
to kaman yanda malam yayi bayani sakona shine su baima wannan malama shin da su goyen baya domin samun gudanar da ayyukan ta dan samun ci gaba a karamar hukumar Argungu da kuma jihar Kebbi
to laifin daji karewa
mun gode sosai kuma malam Usman da Maryam ni nayi imani da cewa duk abin da ya faru sai da yarda Allah da izinin Allah haka Allah ya tsara in kuma mun ce mun yarda da Allah kenan kowane irin hukunci yake akan mu dole mu yarda da hukunci
wannan haka yake Allah ya samu ci gaba da bin zabi
to ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya
Maryar Amurka yau ta tantance